والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا قال وديعا da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa rayuwarmu ta sake kawo wannan lokaci a wannan asabat yau daya ga watan jumada athaniya shekara 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke darasi a wannan littafi na alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز نا الدكتور عبد العظيم ابن بدوي حفظه الله ونرقون الله يمنى موافقة ونكرتو شكيم بابا الحيبة ونكي مغانا جاندنا دا كوتا منجنا اوين كوتا wato mun ji bayani akan cewa ita kyauta idan mutun yayi to baya halatta kuma ya koma yace ya fasa har ma sai ake kwatance wanda ya haka wato kaman kare ne ya harasuwa kuma ya koma kansa amma an yi istithna'i daga ciki wato kyautar da uba yayi matansa yana da daman in ya masa kyauta kuma daga baya ya koma ya amsa uba wato mahaifi da ɗansa wannan shi ya halatta saboda mun ji cewa dukiya ta ɗan koda ba wanda ma uba ya masa kyauta ba to ya halatta akan cewa zai iya ɗauka gwargwadon buƙatarsa in har shi yana talaka ɗan kuma yana mai wadata Allah ya sa mu dace amma idan har mutum ya zamanto wanda ake yi kyauta shi ne ya mai da kyauta dan radin kansa to babu laifi shi wanda da ya yi kyauta an mai da masa ya amsa wannan ba laifi bane mu ji dalili akan haka to gaba ma ne yace man tasaddaka bi sadaqatin thumma warithaha wanda ya wata sadaka kuma sai ya gaje ta sadaka ce kuma sai ya gaje sadaka ne matsayin wannan wala ya ba da kyauta ko ya yi sadaka ga wanda yake akwai gado a tsakaninsu kuma yanzu sai wannan abu nafsu shay allazi tasaddaka bihi sai kuma ya fado cikin sahaminsa masalan to menene hukuncin irin wannan malaikawan hadisi guda karkashin wannan bayani qala an abdullah ibn buraidata an abihi qala جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال آجرك الله ورد عليك الميراث وانا حديث نقول لك إن كانت إمام مسلم ترمذي أبو داود هذا سير ويتوش أنسام حديث عند عبد الله ابن بريدة shi kuma daga wajen babansa Buraida al-Aslami kala yake cewa ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah inni tasaddaqtu ala ummi bi jariya ne nayi ma mahaifiyata sadaqar kuyanga ba kyauta ba sadaka to kaga ita sadaka ta fi yin ma ƙasa akan kyauta ko sadaka ta fi yin ƙasa akan kyauta kenan ashe kyauta min babi aula fa innaha ma wa innaha matat sai ta ce kuma gashi ga tumatta wata rasu kuma ita ce mai gadanta ko wala Allah ita kade ce mai gadanta wala Allah idan har tana da waɗansu ƴan uwa waɗanda za su yi gado tare da ita to yanzu kenan ita waccan din ta dawo cikin sahaminta duka wannan zai iya daukan ma'ana tun hadisin bai fayyace wani irin matsayi bane bisa ga ansar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata za a fahimci cewa wannan kuyangar da ta sadaka yanzu ta dawo wajenta ne to shine ita kuma take ganin abu ya fita a wajenta kuma yanzu ya dawo wajenta meye matsayinsa take fita wajen annabi sallallahu alaihi wasallam فقال شيني سي النبي يجي أجرك الله ورد عليك الميراث أجرك الله الله ماذا وكي يا باك لادا معنى صدق هذا كي أي كاسا ملادا إن شاء الله أوجه الله دوان دي صدق أقول يا كوتا ابتغاء لوجه الله بإذن الله تعالى ينادي ساكمو كونسا أوجه الله سنن سي يجي وردها عليك الميراث ta iya yuwa wannan ya koma kenan zuwa ga fa'ilin shine Allah subhanahu wata'ala sannan kuma sai ya maida miki yanzu sai gado ya maida miki shi ko dai ta iya yuwa gado ya maida miki abinda kika yi sadaka da ko kuma malamai suka ce gado yanzu ya maida miki ladan naki baya mun gane amma waccan fassarar farkon ita ce wanda ta fi karfafa cewa yanzu an maida miki ba tare da cewa ta samu tankisi a cikin ladanta na baya ba mun gane to kaga nan shahidin da ya ciki shine annabi sallallahu alaihi wasallama bai ambata mata cewa abinda kika yi sadaka da shi kuma ya dawo miki asalin gado ya haramta ba mun fahimta bai ce ya haramta ba don haka ashe kenan mutum zai iya yin sadaka ma wani nasa kamar yanzu ita nan da ta ambata mahaifiya ta mata sadaka ko ta mata kyauta ko mahaifi ko ɗa ko ɗan uwa ko abin da ya kama da haka wanda kuma kai kana da gadonsa kuma sannan sai rabo na abin da ka bayar ɗin a baya yanzu sai dawo wajenka to sai ka amshe shi hani'an mari'a bai zamanto kaman wanda ya sadaka al'aidu alahi batihi kalkalbi ya ƙi'u menene sun mai odo ilai to kaga mutum bai fada kaman wannan ba shi wannan ya halatta ba dama mutum ya bayar saboda Allah ladan sa yana nan kuma sannan sai Allah ya kaddara abin sai dawo masa a gado to shikenan babu laifi in sai karba abin sa hani'an mari'a sahamin sa ne kuma ladan sa yana nan a wajen Allah insha Allah ta'ala Allah ya samu dace bisa ga wannan malamai sun ƙara istinbadin hukunci wanda muka ambata a baya cewa idan mutum yayi abu ya fita daga wajensa ta janibin kyauta mutum yayi kyauta sannan shi kuma wancan sai ya kira ka sai ya baka kayi kyauta daga cikin kayan da ka bayar matsalin kaman abinci abinda muka ambata a baya kamar misali kayi kyauta na kuɗi ko abinci ga wani kana shi kuma sai ya sarrafa wannan abincin ko kuma kuɗin da ka bashi sai ya sarrafa wani abinci kuma ya gayyace ka zuwa ga abincin babu laifi ka ci wallahu a'lam to karkashin dai alhiba sai aka bujiro da wani fasali shi kuma hadayal ummali menene hadayal umma alhadiyya jam'in sa hadaya al'ummal jam'i na amil amil shi ne ma'aikaci wanda aka sanya shi aiki a kayan wani abu na gwamnati to kyautar da ake bawa irin waɗannan ma'aikata ma'aikata na hukuma shi ne ma da ya ce hululu fasalin ma da ya ƙulla kenan hadayal ummali hulul wannan shi ne abinda malamai da yawa a cikin magabata dama suka faɗa sun ce hadayal ummal hulul wato kyautar da za a yi ma ma'aikaci a dalilin aikinsa sai a masa kyauta to sun ce wannan gululi ne ai masa matsayin gululi a shari'a ko gulul shine mutum ya dauki abin da yake ba nasa ba haramun asali gulo ne yana kasancewa ne lokacin da aka yi yaki a cikin ganima mutum ya dauki wani abu ba a raba ba asalin gulo ne kenan to amma sai ya zamanto duk abin da aka dauka a karkashin hukuma ta irin wannan yanayi shi ma ya zama gulo ne wanda bai halatta ga mutum ba wato ana so a ce haramun ne kenan عن أبي حميد السائدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن لتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبتي إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا ufrata ibtayhi ala halballatu salasa wannan hadisi muttafaqun alayh an samu shi daga Abu Umayd As-Sa'idi Allah ya kara masa yarda yace ista'amala an-nabi sallallahu alayhi wasallam rajulan min al-asd annabi sallallahu alayhi wasallama ya sanya wani mutum daga kabilan asd ya sanya shi aiki ista'amala wato ya sanya shi aiki kage yanzu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na shugaba ya kira shi ya ce ga appointment an baka kai kaza kamar yadda Abu Dhar al-Ghifari yazo wajen annabi ya ce ya rasulullah ala tasta'amiluni ya manzo Allah ba za ka sanya mini bani aiki ba ni ma in zama mai aiki to duk irin wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya su ma'aikata akan dauki wani abu guzuri daga cikin baitul mal ana ba su ba haka kawai ake sa su aikin ba in an sa mutum sa'i ne ala zakka wanda zai dinga kewayawa yana lissafa zakka yana karbowa ya koro dabbobi a debo abinci a dauko kudi a kawo Madina dan araba ga wadanda suke talakawa ko kuma araba a can bisa umarnin da annabi ya masa to shi ma ana bashi guzuri da zai tafi da shi tare da cewa dama shi sa'i yana da rabo daga cikin me a cikin zakka din yana cikin nau'i mutum takwas da aka ambata wal amilina alaiha kaga amil wal amilina alaiha wato ummal din kenan wanda aka sanya su aiki duk wani aiki idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mutum to akan bashi daga cikin baitul mal bil ma'ruf kaman dai a ce yanzu a baka appointment ne kuma ana baka albashi a baka salar to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya sanya wani abin nan mutum aiki daga cikin kabilan Azd yuqalu lahu ana ce da shi ibnul lutabiyya haka sunansa ibnul lutabiyya ala sadaqa an sanya shi akan yaje ya taro zakka yawanci tabi'ar sahabbai idan wani abu ne wanda aka aikata na laifi ba su cika bayyana sunan mutum ba suka koye suna to amma ka gani an ambata aka ce ana ce da shi ibnul lutabiyya wala Allah ba ma cikin Madina yake zauna ba falamma qadima lokacin da ya iso Madina wato kenan a wajen Madina aka sanya shi aikin je shi karbo zakka lokacin da ya zo Madina qala sai ya ce hadha lakum wa hadha uhdiyani a wata riwaya an fayyace dabbobi ne ya taho da su a cikin kayan da ya taho da su akwai dabbobi masu yawa so da ya zo da dabbobin sai ware wasu daga cikin dabbobin gefe shine sai ya ce hadha lakum ya manzon Allah waɗannan dabbobin da kowa gani anan shine naku shine na zakkan da aka debo wa hadha uhdiyani ya ce waɗannan kuma ba na zakka ba ne kyauta suka mun sun bani kyauta ne albarkar ofis ne haka ake cewa ko albarkar ofis to sai ya ce wannan albarkar ofis ne fa qama faqama annabi sallallahu alal munbar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙe haukan munbaransa domin yi wa mutane jawabi fa hamidallahi wa athna alaihi ya gode ma Allah yayi ma Allah yabo thumma qala sannan sai annabi ya ce ma balul amili nab'athuhu mai ya sami ma'aikaci da za mu tura shi aiki fayati sai kuma yazo fayaqulu kana yace hadha laka wa hadha li wannan shine sakon da ka tura ni wannan kuma nawa ne suka bani kyauta yace me yasa mutane suke haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa halla jalasa fi baiti abihi wa ummihi kudube da annabi ya tsananta kalamin don me bai zauna a gidan ubansa ko uwarsa ba haka bai fata fa halla jalasa fi baiti abihi wa ummihi don me bai zauna a gidan ubansa ko uwarsa ba fa yanzura yaga ayyuda lahu amla za a masa kyautar ko ba za a mar ba yayin taya ya gani ya bar office din za a kawo masa wannan kyautar ba za a kawo masa ba tabbas an ba shi ne saboda office din ko to shine wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake gululi ne annabi yace wallazi nafsi biyadihi inna mukran suwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa la ya'ti bi shay'in mutum ba zai zo da wani abu irin wannan nau'in ba illa ja'a bihi yawmal qiyama a ranar alqiyama sai ya zo da shi ba fa cewa yace a bashi ba kuma ba wai rage yayi ba ba a cikin baitul malin ne ko indararan da yazo ta bakin ɗakin sa ya tsakura ba ba wai an bashi wani kuɗi ne da aka bayar wanda zai dinga sarrafa al'amura na gwamnati kuma ya ɗiba ba ba wannan ake magana kuma ba wanda aka ɗauka aka bashi a dalilin aikin da yake yi wasu suka ɗauka suka bashi shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya kausasa bayani a kansa shine yace ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa la ya'ti bi shay'in mutum ba zai zo da irin wannan ba illa ja'a bihi yawmal qiyama fa ce ranar alqiyama sai ya zo da shi yahmiluhu yana dauke da shi ala raqabatihi a wuyansa ka fada raqaba wuya nan doran nan dinsa fa ce mutum sai yana dauke da wannan kaya kaga kenan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saka ce hadayal ummal gulul domin gululi shine wanda ake waman ya ghalul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama duk gululin da mutum yayi sai ya zo da wannan abin nafsu shay shi abin da yayi gululin nasa sai ya taho da shi ba wai ma'ana ba asalin shi din in motoci ne zai ɗebo motoci shi ba irin kago jirgin nan ba amma sai ya ɗebo motocin a ranar alkiyama a loda masa kuma yana jin nauyin ba ganmu duk abin da yayi na gululi sai ya taho da shi wallahi ba wasa bane annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wa huwa salikul masduq yace face sai ya zo da shi yana dauke da shi a wuyansa a ranar alkiyama annabi yace in kana ba'iran in raqumi ne a irin wannan yanayi lahu ghawun yana kururuwa ghawa shine kukan da raqumi yake yi ka san su kowace dabba da nau'in da sunan kukanta in ka ji an ce ruga kukan raqumi ke ne abubakaratan ko kuma saniya laha khuwar shine irin nata kuka ijlal lahu khuwar ko qala hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasi to kukan saniya ke shine khuwar aw shatan tay'ar ko kuma akuya tana kukanta wannan meme din shine tayara wato zai zo da ashe asalin abin ne in raqumi ne ma shi kansa raqumin ne za a halitto masa shi a tsora masa shi a wuya kuma yana kuka in raquma ne haka in raquma ne da wasu abubuwa duga suna an lalloda mutum ya zo shi shekara 50,000 za a ya tsaye yana dauke da su a wannan tsawon lokacin ba zama ba hutu ba ganmu yana ɗauke da su sai ya zo da su a ranar alkiyama Allah ka tsarkake mana abincinmu thumma rafa'a yadayhi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa hatta ra'ayna ufratay ibtayhi har sai da muka ga ramukan hamatansa annabi ya daga hannu yace ala hal ballagt shin na isar da sako domin annabi ya yanke wa mutane hanzari shikan ya isar wanda ya ga dama kuma ya dauki dala ba gammo shi ya jiyo sai rasa mai sauke masa to kaji fa albarkar ofis abinda annabi ya faɗa a kanta ai haka aka canja mata suna ko eh na ba tambaya yi ba ba tambaya yi ba ai shine an bata a bayan ce ba fa tambaya yi ba balle ma a ce tsakura yayi an aike shi ne aiki a komiti ne aka yi aka ce za ku kewaya ku je ku iyo tuwa a auditors ne aka ce za ku je ku kewaya local governments ku je ku duba ya ake kashe kuɗi a malami ne daga college aka tura shi je shi duba ɗalibai a teaching practice imana a hadayar ummar ne ai baka ji abin da annabi fa halla jalasa fi baiti abihi wa ummihi in yaushe yaran suka kawo masa a gidansa sun kawo man ne a to ba su kawo masa ba amma sai ya kewaya ya tafi teaching practice to kun sai a ɗebo masa lemo ne a wane ne da sauransu hadayar ummar ne kaga wannan hangon malamin makaranta yana kada kai ba ki rija ba wajen wasa yaro ba sai ki yayi al'amarin kenan hadayar ummar ne ka gani ina amfani a ranar alkiyama ka taho da abin nan gungunayen maltina ana neman hutu kai kana da kwan maltina saboda yara sun baka abin da za ka iya sha hadayar ummar ka tashi a yi tuwa ko mutum yana zaune a ofis kawai yin sallah ta zo a yi ta kawo masa kaza ba haka ake wa mutane ba wanda yake riƙe da wani political office idan sallah ta zo in azumi ya zo a yi ta hidima ga makwabta nan talakawa ba a kula da su ba amma an ji dan an kai mashi wancan manyan shanu manyan kaza dake za a ɗebi tirelolin shanu kenan a kiyama wallahi al'azim hadayar ummar amma fa wai mu yanzu a zamani in kalabal mawazin an jirkita ma'aunai صار الحلال حرام حلالا والحلال حراما هكذا الامر yake an burkita abu upside down halal ya zama haram haram ya zama halal wanda baya karban wannan sai ka san ce bai san ciwon kansa ba ha kai ku rubuta wannan akwai sunayen da ake faɗa musu wanda shi baya irin wannan albarkar office ce wannan mutumin banza ne baya barin aiki ya gudana in ka jance baya barin aiki ya gudana to kaga yanzu kiyayewa amana ta zamanto abin zargi amma zai fice yana ce ai wane yana samun alheri kaji fa abinda annabi ya ce za a yi da kunsa a kiyama yanzu an ce shi ne alheri an canja masa suna to hadayar ummal a yi ƙoƙari a kiyaye shi ubangiji Allah ta'ala ya tsare mu don haka wannan ita kyauta ce wanda bai halatta a amshe ta ba bai halatta a amshe ta ba kuma irin wannan ya fi tsanani ma a janibin hukunci wato suna su a rushewa ne ma ta fi tsanani janibin hukunci wanda yake alƙali mai yanke hukunci ba a masa alfarma shari'a ba ta yadda da kowace irin alfarma ba ko kana tafiya ne akan dokinka sai ka ganshi sai ka ce ba ka dora shi a kutirin shari'a ba ta yadda ya hau ba fa shari'a ya kawo gabanka ba bai kawo shari'a gabanka ba kai mutumin gari ne kawai amma an ce bai halatta ba je ka duba tufa bai halatta ba
sai dai in ya kasance dama daga cikin waɗanda suke maka tabarru'i akwai kusaci tsakaninka da su. Misali kamar a ce dan uwanka ne shaƙiƙinka, dama kana da haƙƙi a kayan dukiyarsa ya dinga baka, kuma kai mabuƙacin sai ya ɗauka kuma yana baka, wannan babu laifi dan ka karɓa. Amma a kawai kana tafiya a cikin gari kana takawa da ƙafa, sai wani ya zo shi, ko kuma kana tafiya da motarka sai kai faci, kawai wani sai ya zo shi ya ce alƙali aiko wannan abin nan naka tayar taka, aita abin nan bari akwai taya a safiya bana baka, yanzu dama na sayo sabon taya ba a baka guda ɗaya ka ɗora, to kar ka kiyaye shi, ka kiyaye karɓan wannan. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lokacin da ya zama khalifa, ya zama amirul mu'minin, sai ya sanya wani tsari, saboda a lokacinsa an kafa administration sosai da shawara na sahabbai. A lokacin ne aka sanya murasalat, aka kafa register wanda za a sanya scribes suna zaune masu rubuta wasiƙa, masu karɓowa wasiƙu. A lokacin aka so masu sanya abu ana documenting ɗinsa, aka samu rasalat a aika wasiƙa, in zai aika wa gwamnoni duka iri ɗaya ce, kuma a buga mata hatimi, kuma a bawa ‘yan saƙo a ba su guziri su kai. In wasiƙu sun zo daga can wajen gwamnoni sai a kawo a na rajistar, su ne za su kawo a zo a baje a tattauna a yanke hukunci. To a zamaninsa duka an yi institutionalizing ɗin abubuwa sosai. Sai sanya wata ka'ida bisa shawarar sahabbai da amincewarsu, duk wanda Umar ibn al-Khattab zai sanya shi gwamna a wata nahiya, to zai ce a je a kirga dukiyar da yake da ita. Shi ne ake kiransa a tsarin gwamnati yanzu, ne ake ce masa neman asset declaration. Asset declaration zamanin Umar ibn al-Khattab aka fara, sai ce a je a yi ta hakikin dukiyarsa. Lokacin da ya fara yin wannan sai suka ce subhanallah, ya amir mu tasta'miluna wa takhwinuna, kuma kana sanya mu aiki, kuma kana zargan mu cewa kamar za mu yi ha'inci. Yace a'a, ba za ka fi ku za ku yi ha'inci ba. Yace ina so na san menene yake kuka mallaka a yanzu, kuma mun san abin da muke baku, mun san albashin da za mu dinga baku, saboda a lokacin da kuka bar aiki sai mu auna mu ga nawa ne ya ƙara akan dukiyarku, ya iya daidaita da abin da za a ce kun yi saving ɗinsa, ko ku alfarma ta shigo muku. Ai, yana taimakon su ne don kar su faɗa laifi. Kuma shi ne ya so mu sanya ƙa'ida cewa in ya baka aiki to ya ce bai amince kuma kai kasuwanci ba, in kuma kai kana son yin kasuwanci to kar ka karɓi aikinsa. Shi sai sa wannan ƙa'ida, in har ya kira ka zai baka aiki to ga ka'idarsa zai gaya ma babu kasuwanci. Ya ce saboda in ka ce za ka yi kasuwanci mutane da yawa za su maka alfarma, saboda matsayin da kake da shi. Ya ga akan ajiye jeji a bayan Madina, gwamnati a lokacin sai ta ɗebi mutane tana biyansu, ku kuje ku zauna a wannan jejin, ba ku da aiki sai kiwo. Duk mutumin da yake da dabba ko dabbobi da yake so ya yi kiwon su, kuma yana da wata hidimar da zai yi, ya kai wannan wajen ya ajiye, ko kuma aikin ku kai ku rika masa kiwo. Wal faya ne. To Umar ibn al-Khattab ya je shi wannan garken, ko mutane ba sa haɗama, raƙumi ɗaya biyu suke kaiwa, ko abin da ya kama da irin haka. Sai ya ga raƙumi guda ɗaya da ya bambanta da sauran, ƙaton amali ya ƙoshi, yana supervising din wajen idansa, sai je kai sai ce kai masha Allah barakallah, wancan raƙumi ya yi kyau sosai. Sai suka ce ai raƙumin, sai ce raƙumin wane? Sai suka ce raƙumin Abdullahi ne. Ya ce wani Abdullahi? Suka ce Abdullahi ɗanka. Ya ce subhanallah, ku kira mun shi. Da aka kira shi ya ce an ce mu wannan raƙuminka ne? Ya ce eh, raƙumina ne ya amiral mu'mini, kuɗi da nake da shi lokaci kaza da kaza da kaza da mallaka shi ne sai na saya, na zo na kawo shi domin a kiwata shi, in ya kiwata sai in ɗauka an kai kasuwa in sayar. Sai an bata masa haka, sai ya ce to me yasa ka raƙumin ka ya bambanta da dura kuman da suke nan wajen? Sai ce ban sani ba amirin mu'mini. Sai ce ni ina tsammani mutane suna ba shi kulawa ne ta musamman saboda matsayinka a wajena. Sai ce a to ni ai ba su gaya min haka ba kuma ban sa su su yi ba. In ji Abdullahi. Sai ce amirin mu'mini ni ba ba su gaya min haka ba kuma ban sa su su yi ba. Sai ce to ai an sa wannan saboda musulmi ne a da ya ce ai ni ma ɗaya ne daga cikin musulmai. Sai ce to ban amince ba. Ai mutane za su ba da attention ne a kayan raƙuminka saboda matsayin kalima kana cika minni. Eh za su ce ku je ku kiwata ku kula da raƙumin ɗangina amirin mu'mini. Kun ba ma raƙumin ɗangina amirin mu'mini ruwa kuwa ku kora shi ku yi kaza. Ya ce special attention za su fashi saboda matsayinka a wajena. Ya ce yanzu ina maka umarni ka je ka saye shi. In ka saye kuɗin da ka saye shi na farko shi za ka ɗauka sauran ka kawo shi a sa baitul mal. Ka ji ba mutane ba? Ka ji bayan Allah? Eh kuma aljanna dai itan ce. Itan ce. Fa tashabbahu in lam takunu mithlahu fa innal tashabbuha bil kirami falahu. Ku kamanta ko da ba ku isa ku zama irinsu ba. Domin kwaikwayon mutanen kirki tsira ne. Allah ya ba mu ikon kwaikwayonsu. To sai wani fasali da bayan ce al'umra wa raquba shi ma karkashin hiba yake abin nan kyauta ne. Ta'arifuha me ake nufi da al'umra da kuma raquba? Kuma nau'un min al-hibati muwaqqatun bi waqtin. Duka waɗannan nau'i ne na kyauta amma wanda aka yanka musu lokaci. Fal umra abinda ake nufi da umra bi dhammil muhmala wa sukunil mim ma al qasr ma'khudh min al umr. Ya ce umra wato an riƙe kalmar ne daga al umr rayuwa. Al umr rayuwa kenan sai ka ce umra. Wato kama a ce matsayar rayuwa, matsawar rayuwa. Warhukuba kuma bi waznil umra shi ma ma'anunsu ɗaya da umra a tasarrufi. Ma'khudhun min al-muraqaba shi kuma an ciro shi ne daga kalmar muraqaba wato jiran dako. Shi na ka ce arhukuba. Al-umra arhukuba. La'annahum kanu yaf'aluna dhalika fil jahiliya. Domin a zamanin jahiliya ana yin irin wannan kyautar. Fa yu'ti ar-rajulu ad-dara mutum zai ba da gida ma wani sai ce zo ga wannan gidan. Wa yaqulu lahu sai ce masa a amartuka iyyaha na sanya maka ita matsawar rayuwa. Na baka ita matsawar rayuwa. Ai abahtu halaka muddata umrika na halatta maka wannan gidan matsawar rayuwarka. Shi ne abin da ake nufi da umra wato matsawar rayuwa. Fa qila laha umra li dhalika dalil aka sake ce da ta umra wato matsawar kyauta ce amma matsawar rayuwa kenan tana da iyaka ba kyauta ce mu'abbada ba. Wa kaza qila laha ruquba hakanan ita kuma ake ce mata ruquba din. Me yasa ake ce da ita ruquba? لأن كل منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه. دومن كوواني إما أمرا أكتشي دا لفظ أمرا أكباشي كوواني دي بايد دا لفظ رقبا كوواني أتكنسو يرقب ينا جيران داكوني متى يموت الآخر يوشئين زي رسو لترجع إليه. دومن كيوتر دي بايد تداوزوا قريشي كوبا أكبا. Ya ce na baka shi gidan nan ka zauna matsawar rayuwarka. Yanzu kenan ka ga ya zama to daga muraka ba jiran dako. Mutum abinda aka ce maka matsawar rayuwa yanzu ana dakon mutuwarka ne ko? In ka muji kyautar ta da saki dawowa wajensa. Kyauta ce muwakkata. Kyauta ce muwakkata. Wannan wanda zai ɗan yi kamanceceniya da shi ba kama kuma sosai ba shi ne kama a ce mukataba. ba mukataba ba mudabara mudabara da ake mabawa eh misali mutun yace ku bawansa anta hurun an dubru minni kai ka zama da a baya bayan bindina wani da suna nufin idan na mutu ka zama da to kaga yanzu kai ne ka ta'allaka mutuwar ba ga wanda kai wa kyautar ba haka ne ko amma ana ka ta'allaka kyautar kyautar ai kyauta ce na yanci anan haka amma ka ta'allaka ta yanzu ba ga wanda kai wa kyautar ba ka ta'allaka mutuwar akan ka wannan shi kuma akasi ne an ta'allaka kyautar ga mutuwar wanda aka yi wa mun gane to kaga wancan ne shi ma wanda aka ce bawa ne aka ce idan na mutu ka zama da to kuma in kake mutuwa da wurufa shi kuma ya matsu shi yasa aka samu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta yi wa wani mudabara shi kuma sai ya lallaba ya lallaba ya tumace da daddare tana bacci sai ya danna mata fulo a kai tana gurnani har ta mutu ya koma ya kwanta aka tsammata ajali ne ya same ta sai kuma bayani ya munda cewa shine ya kashe ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ya saka da aka tabbatar kuma a kira shi ya yi itirafi Annabi ya ce shi ma aka kashe shi kaga an yi biba ko ba gaba shi ya gaggauta da yanci ya kashe ta kuma shi din ba ya rasa ran nasa to me aka yi shine abin da bawo shi ya ce ina amfanin ba na ba rai yancin ya zo amma kuma ba shi da rai to shi wannan a ba mutum a ce ga gida an bashi matsawar rayuwarsa to shi yasa wato umra kenan shi yasa kuma ake ce da ita hukuma saboda jiran dakon da ake yi wa kad i'tabara annabi sallallahu alaihi wa sallama hadha tawqit malghiya nan malan yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi da akari da wannan lokacin da ake yankawa malghiyan a matsayin yasasshe shari'ar musulunci da ta zo sai bata aminta da wannan din ba wato sanya lokaci da ake amma gabanin mu shiga sauran bayanan ya kamata mu tsayin shimfiɗa ita wannan matsala ta al'umra da rukuba malamai sun yi saɓani a kayan matsalarta kowa kuma yana kawo irin dalilinsa wannan yana kafewa kan nasa wannan ma yana kafewa kan nasa akwai wanda suka ce ita umra da rukuba a bace wacce ta halatta ko a yanzu za a iya yanta amma kuma da sharuɗa kamar yadda za mu ji bayani a gaba insha Allah wasu kuma suka ce a'a ko an bujiro mata sharadi bata halatta ba ma'ana idan har an yi ta a matsayin kyauta take ko an sa mata sharadi yanzu mun fahimci cewa malamai sai rabu mazhabi guda biyu wanda suke su suka fi ƙarfi ko to ba mu shiga bayanin shi wannan malamin muwallafin littafin ya dauki mazhabi guda ne to shi yasa ne wannan shimfiɗa domin mu ji cewa akwai harce biyu harcen gamo ne da ita mas'ala din masu ƙarfi kuma wallahu musta'an mala yace wa kad i'tabara an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha tawqit malghiya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la'akari da wannan lokacin da ake yankawa a matsayin yasashe ba amshe shi ba waja'ala kullan min al-umra wa rukuba aka sanya kowane bangare imma da lafazin umra ne imma da lafazin rukuba liman wuhibat lahu hayatahu wato ga wanda aka masa kyautanta zai more ta hayatahu wato matsawar rayuwarsa wali warasatihi min ba'dihi kuma an sanya ta ga magadansa a bayansa ma'ana magadansa sun zai mun sun gaje ta mun gane la tarji'u lil wahibi ba ta taba komawa ga wanda ya kyauta shine wani kaulin ba ta taba komawa ga wanda ya kyauta to wannan mazhabi abin da ya tafi a kai ke Imam Shafi'i abin da ya tafi a kai kenan baki daya Abu Hanifa shi ma akan abin da ya tafi baki daya wata riwaya daga Imam Ahmad ibn Hanbal su ma akan haka suke ahlul zahir ibn hazm al andalusi dalilai kawo ma na rushewa dalilan da ba wannan ba a cikin muhalla to amma ko wanda suka tafi kuma sabanin haka imam az-zuhri a cikin tabi'ai imam malik ibn anas abu thawr su kuma sun tafi a akasin wannan cewa ta halatta amma matsayin ta zamanto mashruta ce to dalili da suka kawo ya akwai wannan hadisi da zamu ji guda biyu wanda imam an-nawawi cikin sharh muslim abinda ya ta kawo kenan da dalilin da yasa shafi'iyya ma suka tsayo a kai saboda su waɗannan hadisai guda biyu dalili ne wanda yake qati'i da yake nuna cewa ita umra ko ruquba ma dama an yi wa mutum koda an sanya mata sharadi a matsayin kyauta take ta zama kyauta ce kawai tasa a raye ta zama kyauta bayan mutuwarsa kuma ga magadansa ba za ta taba dawowa zuwa ga wanda yayin ba koda ya ce na baka ka zauna matsawar rayuwarka amma in karsu ta dawo mu suka ce wannan shi ma ya sashen magana ce mun gane ko to dalilin su waɗannan hadisan da zamu ji duka ruwaya ce ta Jabir dan Abdullahi yana da ruwayoyi mabambanta waɗanda suka zo malamai sun kawo su Bukhari Muslim Tirmidhi duk sun kawo ruwayoyi da lafuzza daban-daban akwai hadisi na Abu Hurairata da wasu daga cikin sahabbai an Jabir bin Abdullahi kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-umra ja'izatun liman umiraha wa ruquba ja'izatun liman urqibaha Jabir bin Abdullah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-umra ita kyautar da akai ta umra aka fada wa mutum da irin wannan a amartuka iyyaha aka ambata masa to liman umiraha kawai yanzu abin da aka bayar din nan mallaka ce ga wanda aka zaunar da shi matsawar rayuwar tasa ta zama mallakar sa warukuba ja'izatul liman urqibaha haka nan ita ma rukuba in an fada da wannan lafazin to ita ma ta halatta ma'ana ta zama mallaka kenan ja'iza yana nufin ta zama mallaka wanzazziya ce ga wanda aka ce an ba ma to kage shi wannan hadisi dalili ne kenan ga waɗanda suka tafi a mazhabin cewa in dai an ce an ba wa mutum umra ko ruquba to ya zamanto mallakar sa wa an har ila akwai wani hadisi shi ma daga Jabir dan Abdullah wannan da muka ji riwaya ce ta Ibn Majah da Imam at-Tirmidhi wannan ta gaba ita kuma riwaya ce ta Imam Muslim kala Jabir yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man a amara rajulan umra lahu wa li aqibihi faqad qata'a qawluhu haqqahu fiha fahiya liman umira wa li aqibihi ku duba wannan lafazin fa dalili yana da karfi ko ku duba yadda lafazin yake magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir ya hakaito Imam Muslim ya kawo riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man a amara rajulan wannan kuma wata rigima ne da ta tashi cikin mutanen Madina sai aka tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya yanke hukunci sai ya ambaci wannan yace man a amara rajulan umra duk wanda ya ba wa mutum wata umra matsawar rayuwa sai yace zauna a gidan nan masalan ga gidan nan zauna matsawar rayuwarka iya rayuwarka sai ya gaya masa haka shine umra din zauna a gidan nan matsawar rayuwarka to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato lahu yanzu ya samu daman ya zauna matsawar rayuwar tasa wale aqibihi kuma bayan sama ya samu ya zauna shi ma matsawar rayuwarsa mai aqibihi ana nufin ƴaƴansa ƴaƴansa ma sun zamu su zauna a gidan ko shi wancan din ya mutu annabi ne ya faɗa ba wai maganan wani malami ba sai annabi ya ce faqad qata'a qawluhu haqqahu fiha maganarsa da ya faɗan nan ta yanke masa duk wani haƙƙi da yake da shi a cikin wannan abin da ya bayar umra fahiya liman umira yanzu ta zamanto ta wanda aka bashi matsawar rayuwar tasa wali akibihi da kuma bayan sa. To shi saka wasu madhhabin kamar yadda an bata Shafi'iyya Ahnaf da wata fatawa ta Ahmad bin Hanbal da kuma ahlul zahir su suka tafi akan cewa ma dama mutum ya bawa mutum irin wannan yace ga gida masala ka zauna matsawar rayuwarka to ta zama tasa, su sai suka tafi akan wannan. Wa ana har ila an samu daga Jabir dan Abdullah qala yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace amsiku alaikum amwalakum wa la tufsiduha, ku rike dukiyoyinku fa kada ku barnata ta. Lokacin da mutanen Makka suka zo Madina da kuma ƴan ƙaura daga sassa, mutanen Madina sai suke musu irin wannan umra saboda ana yin ta zamanin jahiliya. Mutum sai ce to ga wannan gidan nawa a amartuka iyyaha, na baka yaci ka zauna matsawar rayuwarka. To in sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya fayyace musu yadda su suka saba a zamanin jahiliya, in an faɗa haka yana da iyaka, idan ya mutu ya dawo wajen mai shi. To in har ka faɗi wannan lafazi da wannan siga, to yanzu fa ya zamanto mallakarsa. To shi yasa Annabi ya ce amsiku alaikum amwalakum, ku farke dukiyarku, wala tufsidu haka da ku ɓarnatar da ita. Akwai bambanci ka ce ga wannan gidan na baka aro, inda wannan sigar ka faɗa bai zama umra ba, kun gane, ga wannan gidan na baka aro zuwa lokaci kai dai ka zauna, lokacin da zan bukata ai zan ma magana aro ka bashi, wannan shi bai faɗa cikin umra ba. Eh garan bayyace kada a yi reference, wannan bai faɗa cikin umra ba, ana magana akan wancan ne. Kuma wancan din ma kamar yadda na ambata za mu ci saɓanin hakan, mazhabin da suka tafi saɓanin hakan. To annabi ya ce amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha fa innahu, domin ku sani man a amara umra, duk wanda ya ba wa mutum zama matsawar rayuwarsa ko mallaka matsawar rayuwa, domin umra an yi ta ba wai lalle sai ga gida ba, eh ba lalle sai ga gida ba, to fa hiya lillazi umiraha, ta zama mallaka ga wanda aka bayar ya rayar da ita din, hayyan yana raye wa mayyitan kuma ko ya mutu nasa ne, wali aqibihi bayansa kuma su addashi. To sai suka ce mun tsaya a nan, da aka fito sai ta tafi akan wannan. Shi wannan muwallafin wannan mazhabin yake kai, shi ya saka sai ya tuke a iyanan Najja. Amma duk lokacin da ka duba za a ga akwai waɗansu bayanai waɗanda suke saɓanin haka. Masalan akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito, haka na Imam Muslim yana da wata ruwaya ita kuma bambanci, shi ma daga Jabir dan Abdullah. Jabir yake cewa qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil umra annaha liman wuhibat lahu, wannan shine sigan Bukhari. Lafazin zaka ga ya daidaita ne da wadancan da Muslim da muka ambata, haka ne ko, domin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta cewa umra ga wanda aka masa kyautan ne, kaga kenan ya daidaita da waɗancan ruwayoyi da Jabir ɗan ai wanda Imam Muslim da Ibn Majah suka kawo su ma daga Jabir ɗan Abdullah. To amma akwai wata ruwaya wanda Imam Muslim ya kawo, shi ma a cikin babul umra a kitabul hiba, ruwaya ce ingantacciya ita ma daga Jabir ɗan Abdullahi, maganar Jabir ne, bai rafa'a ta zuwa ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam, amma za a ce la hukumar rafi, domin ya ce innamal umra allati ajaza rasulullah, kaga wannan shi ya bata hukunci na marfu'i ko, ya ce umra wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanzar da ita, ya wanzar da ita shine an ya kula hiya laka wa li aqibika. Yanzu kaga sai fayyace ruwaya sace kuma shi ma ingantacciya, ma'ana waɗancan ruwayoyi wanda Ibn Majah ya kawo, wanda muka ji da wanda Muslim ya kawo ruwayoyi guda biyu duka daga Jabir ɗan Abdullah, wanda zahirinsu ya nuna cewa ma dama mutum ya bada umra ga mutum to ya zama mallakar sa. Yanzu wannan riwaya ta Muslim kuma ta ƙara fayyace ta ma ingantacciya ne. Yace ita umra allati ajaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanzar da ita, an yaqula shine mutum yace hiya laka wa li'aqibika, na baka ita da kai da bayanka, mana na baka wannan gidan da kai da zuriyarka matsayin rayuwarka. To idan har mutum ya faɗa haka, ko da yana nufin ka zauna ne kai da ƴaƴanka, to inda ya faɗa da wannan siga to sai ta zo mallakar wancan. Mun fahimta? Domin ya ce da kai da bayanka. To shine abin da Jabir ibn Abdullah ya ambata. Yace amma idza qala, amma idan mutum yace hiya laka ma ishta, na baka ka zauna matsawar kana raye, fa innaha tarji'u ila sahibiha, to za ta dawo ne bayan wancan din ya mutu, to za ta dawo zuwa ga wa, za ta dawo zuwa ga shi mamallakin. To irin wannan dalili shine Imam Malik ibn Anas, musamman malamin Imam Malik ibn Anas a riwayan wa ita wannan riwaya Imam Muslim da ya kawo wannan magana ta Jabir dan Abdullahi, kuma sai ya ƙara da maganar Ma'amar. Yace qala Ma'amarun wa kana Zuhri yufti bihi, Ma'amar sai yace ai Muhammad ibn Shihab ibn Zuhri ya kasance yana fatawa da wannan batu. Wannan abinda fayyace wadda Jabir dan Abdullahi yayi anan kenan, akwai wadda ake wanzar da ita a matsayin kyauta, akwai wadda kuma in an faɗe ta yace na baka matukar kana raye, amma wadda za a wanzar a matsayin kyauta ita ce na baka kai da bayanka. To sai Imamu abin Muhammad ibn Shihab ibn Zuhri shehu Imamu Malik da ita yake bada fatawa, kaga Zuhri ya tafi akai, don haka Malik ibn Anas shi ma ya tafi akai. Haka nan wasu daga cikin malamai kamar Abu Thawr shi ma akai haka ya tafi, kuma an samu wata fatawa daga wajen Imamu Ahmad ibn Hanbal, wasu daga cikin almajiransa kamar yadda ya zo a cikin Mughni ta Ibn Qudama, su ma sun ba da irin wannan fatawa. Ma'ana fatawa kashi biyu ne a mazhabin Imamu Malik, Imamu Ahmad ibn Hanbal. Akwai wanda suka tafi can inda Shafi'iyya da Ashab ibn Hanaf da Ahlu Zahir suke, akwai fatawa kuma ta taho nan wajen su Imamu Zuhri da Imamu Malik da Abu Thawr. Mun gane yadda al'amarin yake ko? Don haka matsaloli ne guda, musamman Imamu Malik ibn Anas, duk da cewa shi Ibn Hazm al-Andalusi shi a cikin Muhalla yana ambata cewa duka waɗannan idan an faɗe su, ko an saka shara'i ko ba a sa shara'i ba, kawai ta zamanto mallaka ce ta wannan. To amma kaga wannan batun da Anas abin nan Jabir ɗan Abdullahi ya fayyace ta ƙara fito abin da fili, musamman ma Jabir shi ne marwacin hadisi. Mun gane? Ai shi arwawi adra bi ma rawa, adra bi ma'anar hadisi, wanda ya ruwaito hadisi shi ya fi kowa sanin ma'anar hadisin da ya ruwaito. Kuma Imam Malik ibn Anas abin da ya sa suka tafi akan wannan, sun ƙara da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce al-muslimuna ala shurutihi, musulmai suna kayan sharuɗansu. Ko da Ibn Hajar al-Asqalani sai ya yi insafi, sai ya ce la'akari da ƙarfin waɗannan hadisai adilla idan an haɗa waɗanda suka tafi can da waɗanda suka tafi can, kuma a zahiri za ka ga kamar sun yi karo da juna ne. To don haka sai ya ce cikin Fathul Bari yajtami'u min hadhihi riwayati thalathatu ahwal, yanayi guda uku yanzu a cikin hadisai duka da ya tattaro ya bayani akan su akan wannan mas'ala, da mazhabin da malamai mabambanta suka tafi a kai. Sai ya ce in an haɗa su a waje guda sun tara wani yanayi ne guda uku na irin wannan. Na farko an ya kula shi ne mutum ya ce hiya laka wa li'aqibika, na baka masalan, ba mu ci gaba da misali da gida, shi aka fi yawan yi ko, na baka wannan gidan ka zauna kai da bayanka matuƙar rayuwarku. To in mutum ya faɗa haka, Ibn Hajar ya ce kyauta ce ta zama, ko ya ce ba kyauta ba ne, to ma dama akwai shaidu ta zama kyauta. bisa la'akir da waɗancan ruwayoyi waɗanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Jabir ya ambata. Sannan na biyu, idan yace a amartukaha na baka ita matsawar rayuwa wa atlaqa kawai ya batta haka bai sanya mata wani sharadi ba, to nan ma malamai suka ce fahiya kal awwal. Ibn Hajar yace ita ma ta zama kamar na farkon, ita ma kyauta ce. Na uku shine mutum yace hiya laka ma aishta wa idha mutta raja'at ilayya, sai fa haka na baka wannan gidan ka zauna masalan matukar kana raye, amma fa in ka rasu mallakar ta dawo wajena. To in har mutum ya fayyace wannan, Ibn Hajar sai ya goyi bayan fatawar sa Imam Malik, al-muslimuna ala shurutihim, matukan ya aminta akan haka, kai kai kyautar akan haka, shi ma ya aminta akan haka, to daga lokacin da ya rasu to sai ta dawo zuwa gare ka. Mun fahimta? Duk da waɗannan, idan ka duba cikin littattafa na furu'a zaka ga waɗansu bayanan wanda ba su faɗo cikin wannan ba, amma dai khulasatul qawl akan shi wannan mas'ala ta umra da rukba wannan shi ne. In an batta an yi talakin ta kawai mutlakan ba a sanya mata kaidi ba, to ta zama kyauta. Idan har aka ce an baka da bayanka ku zauna, ta zama kyauta, za su gaje shi ko ya mutu ƴaƴansu za su gada. Amma in an mata taqayidi da sharadi cewa an baka ginan nan ka zauna iya rayuwarka, amma fa idan ka rasu to ta dawo wajena, ta dawo mallakata, to wannan yanzu ta abin nan ta sauka lokacin da wancan ya rasu shikenan. To idan shi wanda yake abin nan wanda yayi kyautan ne kuma ya rasu ma, shi kuma wancan yana raye, na kuma ya za a yi? Tana nan, kun gane tana nan. Magadansa yanzu suna da mallaka na arwaqabatin ne, raqaba asalin abin suna da mallakarsa, amma as-sukna in gida ne yana nan ga shi wancan da aka bawa. Mun fahimta? Ai an sanya masa wancan sharadi matukar kan rayuwa, cewa ce matukar ni ina raye ba, dan haka zai ci gaba da zama, amma kuma na ƴaƴan ne. Lokacin da shi dai wancan ne ya rasu, sai kuma ƴaƴan yanzu ya dawo su raba gadansa. Mun fahimci matsalar? Wallahu ta'ala a'lam. Allah ya sa mu dace. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta, ya ba mu lada da ikon aiki da shi. Wanda muke kuskura kuma na roƙon Allah ta'ala ya gane da mu gaskiya da kuma yafe mana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum.